yau da gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 26 ga watan Yuli na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha. Sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
So haka yake masu sauraro a cikin zauren namu yau zamu tattauna ne kan abin da ya shafi matsalolin da ma'aurata suke samu a cikin gidajen auren su. Ke ce kika dauki shekara daya, shekara biyu, kai har sama da shekara biyar da ke da saurayin ki kuna soyayya, sai Allah ya rufa muku asiri kuka yi aure. To kun yi shekara biyar kuna soyayya ba a samu matsala ba, amma daga shiga gidan aure kuma cikin wata biyu, wasu ma sai an dage ake kaiwa wata biyar ko shekara daya kafin a fara samun matsaloli. Wasu ma cikin wannan wata biyar ma sai kaga har an yi auren har an rabu ba tare da an samu abin da ake so ba. Shin masu sauraron mu, me isa ma'aurata a wannan zamanin ba sa yin haƙuri da juna, ba sa wato nuna ma juna cewa fa auren ga sai haƙuri? To abin da zamu tattauna kenan kan abin da ya shafi zamantakewan mu ta yau da kullum. Sannan zamu leƙa fagen waƙe-waƙe da kuma kwalama domin nishadantar da ku masu sauraron mu. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance. Ya sunan bakin namu na yau?
Sunana Amin Ibrahim Hassan.
Yusuf Yakubu Gabasawa sunana.
Ummi Shatima Gombe sunana.
Sunana Surayya Usman Shinkafi.
To haka yake, Aji Aminu, in na fara da kai, kamar yadda na faɗa a cikin shinfiɗan namu, akwai mace da namiji sukan ɗauki shekaru biyu ko uku ko biyar suna yin soyayya ba tare da an samu matsala ba. In ma an samu matsalan, zaka ga cewa ba a daukan lokaci ake shirye juna, ko kaga shi ya maraidaice yana ba ta kuri, ko ita ma dai ta maraidaice tana ba shi kuri. To amma kuma sai kaga an zo an yi aure, an kashe kuɗi, an yi shagulgulan biki, kwata kwata ba za a wuce wata biyar ba in an yi nisa shekara ɗaya an rabu. Me yasa hakan ke faruwa?
Hakan yana faruwa a bisa dalilai da yawa. To amma ina ganin abu na farko shine ya kamata mu san cewa dama zo mu zauna zo mu saba. Lokacin da ba a tare, ina na tabbatar da cewa akwai wasu halaye waɗanda dukkan bangarorin wala macen ko namijin suke koye ma junan su saboda gar a samu matsala. Kuma kin ga akwai rata, to wannan ratan shi yake sa ba a zauna tare ba, ballantana har a san aibin juna a samu matsala. Sannan kuma bugu da ƙari da wannan ɓoye asalin hali, ke halinki akwai waɗanda kike ɓoyewa wanda ba kya so ki nuna mani, ni ma akwai. To lokacin da aka zo aka zauna wuri ɗayan nan, to lokacin ne asalin halin mutum na dukkan bangarorin yake fita. to a yayin kokarin samun sasantawa da fahimtar juna wanda Bature yake kira compatibility, to a yayin wannan lokacin ne ake sabon matsala, sai kiga akwai wasu abubuwa a matsayin ke na mace nawa wanda baki na amdi shi ba, wanda baka so, ni ma akwai wasu naki halayen ki wanda ban yi na amdi shi ba, wanda ba na so. Bada haka kuma akwai rashin hakuri, dole ya kamata ya kasance ma'aurata da suka yi aure a bisa soyayya san cewa lokacin da suka zo gida daya a matsayin mata da miji akwai bukatar fahimtar juna da yin hakuri da juna. To wannan ba zai faru ba har sai in akwai tattaunawa, bi ma'ana communication tsakanin juna. Ni in gaya maki abinda nake so da abinda bana so, ki ce gaya mani abinda kike so da wanda baka so, domin mu fahimci junan mu. Sannan kuma a aje yaudara a gefe, mutum asali ya fito da asalin true self nashi, colon sa asali yanda Allah ya isa, domin a fahimci juna. Kuma wannan communication din shi zai sa a fahimci juna. Sannan ba da haka akwai kuma taurin kai da ake samu wasu lokuta ta bangaren matan. Wasu matan ba sa so su yi mubaya'a ma mazajen su a bisa wasu dalilai wanda wasu yana berasa nasaba da rashin sanin ilimin zamantakewa musamman na aure ta bangaren macen. Sannan shi kuma namijin akwai shi ma wasu rashin sanin hikimomi na jawo hankalin mace, saboda ita mace kin ga ƴan lallashi ce, na alallashi ta a nuna mata matsayinta, ya kamata ta san me ya kamata ta yi da wanda bata yi kamata bata yi ba. Shin koda ta zo gidanka a misali a matsayin wanda bata san hukuncen zamantakewan aure ba, ai kaga yanzu kai ne ubanta, kai ne malaminta, kai ne yayanta, kai ne magabacinta. So akwai haƙƙi da rataya a kanka na ilmantar da ita wayannan ilimin wanda bata da shi kafin ta zo gidanka. To wayannan da sauran dalilai wanda zan takaita saboda sauran bakin namu da suke zauren tattaunawa su ku albarkacin bakin su, shi yake jawo matsala.
So a Hajiya Ummi, kin ji abin da Aji Aminu ya faɗi game da rashin fahimtar juna da ake yi tsakanin ma'aurata, da in aka yi aure za a ɗauki shekaru ana soyayya, to amma daga san da aka yi aure kuma shikenan fa sai a kasa haƙuri da juna. To a matsayinki na uwa, shin kina ganin rashin tarbiyya ne daga gefen shi namijin har ma da ita macen, da kuma rashin a nuna musu menene aure yake haifar da hakan, ko menene dalili?
Assalamu alaikum. Wannan magana babbar magana ce, mutane da dama ana fuskantar matsala a zaman aure. Kai as of recent, kai ma kana gani a jiki kana da waɗanda suke da irin wannan. Muna da maza iri-iri, muna da ƴan mata iri-iri. Tarbiyya na gida yana cikin ɗaya daga cikin damuwan zamantakewan aure, saboda shi yaro ko yarinya idan yana da tarbiyya yaga yadda ake yi a gidansu, to ina miki cewa tabbas yaro yana koyon duk abin da ake yi. Zaman aure zaman haƙuri ne, shine babban abu. In ana layi tsakanin saurayi da budurwa, gaskiya ba wai ana sanin juna har yadda ake tsammanin har ai aure bane, saboda kowa yana boye aibin sa. Ba wanda zai yadda, saboda ina son ki kana suna, baka son ka gane a gane dai wannan zai gashi nan dai abin da kike yi. To in an zo an zauna tare ana samun matsala, saboda a lokacin hali ba zai boye ba, an riga da an zama daya. Inda mata da dama suna ganin cewa idan ana layi yadda ake treating din shi a layi, suke tare da juna, suke yi wa juna a layi, in an zo gidan aure ma haka za a yi, wanda kuma akwai bambanci. Zaki iya kuna tare da shi ya dan je ya dan ni dan kwadagonsa ya samo dan abin da yake da shi ya kawo miki gaba ɗaya, ma zai iya sacrificing ya kawo miki saboda ya faranta miki rai ya same ki. To amma idan an yi aure ba ki san ba hakan zai kasance ba, saboda idan an yi aure ana son a yi haƙuri kuma a fahimci juna. Rashin fahimtar juna da boye abu da ake yi wa juna shi ke kawo matsala a cikin zaman aure na daya. Na biyu yarinya ra ka ganta tana kulliya. Ana layi, zaki ga tayi wanka yau ta fita ta sa kaya kaza, gobe ta sa kaya kaza, in ta shiga gidan aure. A lokacin zaki ganta cewa ba kaza ma irin ta. Namiji ko ba zai iya dauka akwai maza da dama ba za su iya daukan wannan ba. Ko kuma ki ga bace a gidansu kila an ce tayi kaza ba ta yi ko suna da mai aiki bata iya girki ba bata iya abinci ba
iya ayyukan
bata iya ayyukan gida ba to ana samun matsala da yawa saboda shi gidan aure namiji yana son in yi fita ya dawo ga gidansa tsafsaf baki san wa zai kawo ba kuma a cikin ɗan uwa ma baka san waye ne zai zo zauna da shi ba girkin abinci da zai iya zuwa kina gidanku kila wata ran dai an amince niki ki bi shi kun je wani guri kun ce kuna sayan abinci ana ce an dawo gidan aure dole ne ya dauki ya kawo ce fa ne ki abinci in an kawo baka iya ba aure da dama ya mutu akan irin waɗannan domin gaskiya ina da example da wata da aka auro ta misali da aka auro to daga gida daga gwande ta zo nan an yi auren nan miji yana jin dadi suna son juna to amma rana daya sai ce bari abokan arziki za su zo wanda suke aiki za su zo tare su zo su ga amarya a musu abinci sai je wuce fa ne ya dawo ta ya aje abinci a kitchen ce fa ne a kitchen ita ko tana daki an buga mata ta bude sai ta ce yace gashi dan ya kawo ce fa ne the next thing sai ta fashe da kuka tana kuka me ya kawo haka mata iya ba tana ganin wannan abun ba zai yi ba ba za ta iya ba sai yace mata baki iya ba sai ta ce gaskiya to waye ke yin abinci da yake yi gida suna da ni musu girki suna da ni musu komai sai yace a kanan ku ai Abuja abinci nawa zamu dinga zuwa muna ci a waje in dai har ba za ki iya wannan abun ba to kin ga an samu matsala
sosai
bare iya ba a ranan in ba hakuri kana da hakuri ba namiji yana da hakuri da kuma sun fahimci junansu ba me makon shi yace to zan san yadda za a yi ko a nemo wata ta zo ta koya mata su yi abin dare sai yayi zuciya kin san rashin hakuri kenan sai yayi zuciya washe gari dai ne ta hikira dalilin mutuwan aure kenan kin soyayyen da aka yi shekara da shekarun nan kin ga ya lalace ya wace ba fahimtan juna a cikin wannan al'amarin saboda in kana son mutun zaka fahimce shi in ka fahimta shine ni fa gaskiya ban iya abu kaza ba so sai yace to saboda so zai a nemo wanda ta iya a wani guri sai a zo a taimaka mata ta iya su ci gaba da zaman rayuwa to an zo gurin tsafta namiji ya fita mace tana gida ke kina gida tun da safe kina bacci an dawo an same ki kawai wanka kike ba shara ba wanke bayan gida kin ga akwai damuwa to gaskiya kamata mu mata mu zama iyaye musamman a gida akwai abu da dama da zakai wa danka na gata da zakai wa danka na gata amma saboda da in ya samu guri da zai zauna shine zaman aure saboda yayi zaman lafiya yayi zaman dadi da mijinsa ya kamata mu san yadda zamu mu dinga koya wa ƴaƴanmu girki da tsafta da kuma iya magana wani miji ba kawai zaka zo kasa ka faɗi magana wa mijinka anyhow ka ce kai magana ba sai ka kalle ka wannan wani irin tarbiyya aka baka kin ga babu dadi a cikin wannan al'amari
to Hajiya Sarayya kin ji bayanin da Hajiya Ummi ta yi mana kan wato rashin fahimtar juna da kuma matsalolin da ake fuskanta a gidajen aure me zaki dora kan bayanin da ita ta yi
to alhamdulillah assalamu alaikum to ni dai a nawa fahimtar kamar yadda dukkan ɗan uwan nawa guda biyu suka yi bayani boye halaye nan da suka faɗi yana ɗaya daga cikin abin da yake contributing to matsalar mutuwa aure dan ana saurayi da buduwa gaba ɗaya bangarorin biyu kowanne zai so ɗan uwan shi ya ga na kasan wani hali nashi mara kyau saboda ba tare ake kusan koyaushe ba so wannan abubuwan yana sa in an yi auren sai halayen nan da aka boye sai bayyana gaba ɗaya so sai zaman ba su iya tolerating din wannan dama tolerance the lack of communication abin nan guda biyu gaskiya suna jawo matsala sosai al'amarin aure. So yana da kyau a fahimci juna a san kuma san a sa ma zuciya cewa rayuwar auren nan gaba daya fahimta ce. In dai aka fahimci juna in abu ya faru ai suri a bada dama a zauna a tattauna a nemi yadda za a yi a gano menene illan abun saboda a samu a gyara wannan illan. To za a samu cikin yardan Allah za a samu gyara a cikin al'amarin auren. So insha Allah ni dai na fi samu ran cewa boye wannan hala yana ɗaya daga cikin babban illan da yake ka kuma dole ne dan bayan da za a yi mace ta so namiji ya san duka halayensa saboda me a lokacin soyayya na ihon kowa ba za ka so ko yaya ya ga wani abu yanda ba zai so a ce ba zai aure ka ba saboda kowa na so ne a fahimci juna a kai ga yin aure. Sannan kuma wani abu ɗaya da ni na fahimta cewa idan auren ne ya gabato ya zo iyaye sun fi mai da kai ga kirin ya mace kawai a zonar da ita wai ta ce za a ba shawara akan rayuwar aure shi namiji wato shi duk abin da ya daidai ne. So shi ma namiji yana bukata a zonar da shi a giya mai abubuwan da nauyin da ya rataya a kan shi da ya kamata ya san cewa ita fa wannan auren fa kusan ma addini ne za ka je ne ka yi wannan din ibadarka ya san cewa ga abin da ya kamata yi da abin da bai kamata ba. Sannan kuma akwai bambanci na shekaru da dole ne sai ka fita a yawan shekaru so dole sai ka yi hakuri ka yi tolerating wani abubuwa nata.
To ma sauraron mu a nan zamu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin cigaban wannan tattaunawar. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. To madalla ta haka yake masu sauraron mu a in muka dawo gefen waƙe-waƙe kuma a yau a cikin zauren namu muna tare ne da wani matashin mawaƙi wanda zai bayyana mana irin gwagwarmaya da kuma hanyoyin da ya bi domin ya ga cewa ya samu nasara a cikin wannan wato fage na waƙe-waƙe. Amma kafin nan bari mu ci ya sunan bakon namu na yau.
To kamar yadda ka sani suna Nazir H ne a Tamba.
To a matsayinka na matashin mawaki shi mai jawo ra'ayinka kaga ya kamata a ce ka tsunduma tsin cikin harkar waƙe-waƙe?
Eh kin san ni gaskiya ma na farko tun ban taba tunanin cewa zan kasance waƙar da masana'ata ba. Hasali akwai abubuwan da nayi sana'an da nayi da yawa a baya. To amma tun ina yaro ina irin waƙe-waƙen yarinta mama ta tana faɗa min takan yi min wasu matsala tsokana ta haka. Kenan kin ga bayan abun ne da shi aka haife ni haka ana gaba yazo har na fara kasida sai da na fara gaskiya na fara yaban manzara to daga nan kuma sai abun ya ta gaba har zuwa yanzu gaskiya.
To wani irin mataki ka bi domin kaga cewa ka cimma burin naka?
Eh gaskiya hakuri da gaskiya da kuma jajircewa da bin na gaba. Eh wayannan abubuwan gaskiya kusan su ne suka kawo ni yanda nake ban damu da komai zan samu a ni dai kawai ya za ni a tilin kuma mutum idan aka ce babba ne shi yafi ni da zan same shi a guji to zan ci gaba da girma shi fata ni ma na kawo ni ce kuma ta ila ma na wuce yanda yake.
Haka ne to wani hanya ka bi domin kaga ka fara waƙe-waƙe?
Eh na farko da na fara waka ina samun matsala gurin kiɗa irin wayanda ake wa kiɗa sai na zo na fara koyon kiɗa da kaina. Yanzu na fara buga kiɗa to na fara na koyi kiɗa saboda waƙoƙina ne saboda na tashi zan yi kawai na samu na buga kaya ne da kaina to haka kuma Allah ya taimake ni na samu wannan daman wasu ma na yi musu waƙoƙin da kiɗan da an sassan su kuma ni ma kiɗa waƙoƙin da aka sanna a gari ni ne da sauransu.
To kodayake ka bayyana cewa an haife ka ne da wannan baiwa na waƙa amma baya ga nan wani irin kalubale ka fuskanta a gida sakamakon wannan harka na waƙa da ka ce za ka fara a lokacin?
Eh to gaskiya da farko ban samu matsala ba har yanzu ma. Kafin nan kafin Allah ya babanmu rasuwa shi ma ya goyi baya na haka mahaifiyata da yayi na duka sun ce mun inje in ci gaba da yi tunda sana'a ce ai ba san yanda abincin mutum yake ba ni dai kawai kula da ibada.
Kana da ubangida ne?
Eh gaskiya akwai ban ce babu ba ubangida na bare Umar Yam Sharif ne duk duniya ma sun san wannan gaskiya.
To wani waka ka fara rirawa?
Wacce na fara rirawa ko kuma wacce aka sani da ita a gari?
Wanda aka san ka da shi wanda yanzu da karira za san eh fa me a tamfa ne a cikin zauren namu?
Eh sun kai hudu ma amma dai bare ni daya akwai ta yake cewa nga gidana baby kudi na baby mai kike so fada min na baki kyauta ta soyayya gaskiya ita ce wacce aka san da ita kafin waƙoƙi ya kuma za su biyo baya
to wani irin waƙoƙi kake iya na soyayya ne ko kuma akwai wasu waƙoƙi da kake
a'a ina waƙoƙin aure siyasa duk da waƙar da ake ta neman abinci ne ina yin ta amma bana waƙar zaji ko san mutunci gaskiya
to tunda baka fuskanci kalubale ba lokacin da zaka shiga wannan sana'a ta waƙe waƙe ko in ce sana'a ta waƙa wani kalubale ka fuskanta bayan ka shiga cikin wannan masana'anta
eto kin san ba ma ni ba indai har dai aka ce mutum mai nema yake ko wani bangare yake a ciki to gaskiya sifa yayi hakuri dan dole zai fuskanci kalubale daban-daban a ce ka neman daukaka balle ma a ce abu na mutane ai sai dai kai hakuri kawai ba za ka taba zaman wayan da kake so ka zama a ce baka gamu da hasara da yake a shi abubuwa da yawa sai ka ganshi sai kai hakuri kuma haka zaka dauka kuma da su cigaba da karuwa ba za su taba karewa ba so dole ne sai an yi ma abu ne na mutane ba wai da ka ji daji ka kulle kanka ba a mutane ne yo ni malamai ma nan ake musasara malamai ma balle ma kai da kake abubuwan ka cikin mutane duk duniya a ce kai ne can an tare ma can wannan ya zo wani can ai dole dai kai haƙuri wani ba ya so ya ga kaji wanda suke kan kadamin ba su su ga wani ya fi su kin ga irin abun duk dai irin wannan abun na ba duk wannan kalbalin mun fuskance shi amma mu da yake zuciyar mu a wanke yake mun riga da mun rige Allah
mun sanarwa ko akwai
nasara mu ta zuwa haka
eh
ina ga hankali hankali ina business din atamfofi shaddodi da sauransu a kan sai da su
ce dai dan kasuwa ne babba
sosai ma ai to ai bara sai ya gude ba kin san a reshe shi a nan rayuwa abubuwa su kan jiya kuma sai kamar waka lokaci ne film lokaci ne in baka tsaya kai da amfani da daman da Allah ya baka ba daga baya sai ka zo ka da rasani gaskiya
to shi da ka shiga daga ciki
eh wannan shi ma lokaci ne wallahi lokaci ne
a ƙarshe me zaka ce
eh to gaskiya a ƙarshe ina fatan alkhairi ga mutane masoyana gaba daya wanda suke bibiya na suke saurara waƙoƙi na ina ƙaunar su kuma insha Allah ina nan da kawo musu abubuwa bidiyoyi da albums na waƙoƙi da nake shirin yi musu kuma insha Allah kamar da suka amshi wannan salon da na kawo musu kin san salon da nake na kawo musu creator ne kuma suka amsa zan ci gaba da ba su nishadi ta wannan salon insha Allah
to da wani waka zaka rufe mana a ƙarshe
ise bai rufe da Ershila wata waka ta Ershila wacce ake cewa amsa na yi dan shila duba hakan nayi ham in za a banke a duniya ta hanayi dace da Ershila
ke masu sauraro muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare da bakuwar mu wato Maryam Bako a wacce aka fi sani da Mary Mills inda za ta yi mana bayani kan abin da za ta girka mana ni ta yi bayanin abin da za girka ma har na manta sunan to amma aka ce wa ka bakin mai ita ta fi daɗi to bismillah Maryam
Assalamu alaikum. Da yau dai zamu yi kwacecin raps ne. Mai sauki sannan kuma da low budget ne shi ma.
Ma'ana ba za a kashe kuɗi sosai ba kenan.
Eh haka. Abinda muke bukata da wannan muna bukatan kwai, muna bukatan flour, muna bukatan dankalin turawa, muna bukatan kayan miya, sai kuma nama amma wannan optional ne. Shikenan abinda muke bukata sai dan suga muke bukata.
To bayan uwar gida ta tanaji waɗannan abubuwan me za ta yi?
Okay, da farko zaki samu da kwanki mun zaki samu flour ki kaman kofi biyu ko kofi ɗaya ma dandan da yanda kike ne da san yawan sa so kaman kofi biyu in kika samu zaki saka kwai guda daya sai ki sa kwai guda daya sai ki sa dan suga ki sa dan gishiri in kin sa dan gishiri shikenan sai ki kwaba ba za ki sa komai ba sai wa'annan in kina so sai ki dan sa flavor ba ganin la flavor din ki dan kadan in kika kwaba shi ki kwaba shi ruwa ruwa kamar zaki waina fulawa in kika kwaba shi sai ki zo ki fara soya su kina
sa ki kwabin kenan
eh kwabin in kika kwaba shi kamar waina fulawa dai wanda ake yi na yara ko crepes wanda turawa suke yi shi so zaki dan sa madara sorry a wajen kwaba eh sai ki saka in kika zo sai ki soya shi kina tarawa shi kuma dankalin zaki dafa shi in kika dafa shi sai ki zo ki daddaka ake cewa ko mashin
za a mashin din shi
sai ki zo ki mashin din sa sai ki samu albasar ki dan soya ta ki dan tanana ta albasar ki ka dan tanana ta ki samu ta dan su spices din ta to anan ne idan kina son dan naman ki yanyanka dan naman ki kanana kin saka ko kuma dan minced din ki in ma ba ki so ko kuma ba ki bukata ba sai kin saka ba sai wannan dankalin da kika danna daddaka shi din nan sai ki zo ki zuba akai kika sa ki seasoning din sa ki spices din sa ki dan jujjuya shi da dankalin nan to in kin gama sai ki zo kina sakawa a tsakiyar shi wannan kaman waina fulani da kika yi crepes din in kika saka sai ki zo kina dan nada shi kaman zaki spring rolls amma zaki shi da dan fadi da girma ne wanda zai miki kaman square haka in kika tattara su sai ki zo a oven tray dinki sai ki dan shafa dan mai kadan ko dan butter ki saka shi a oven sai ki yi miki kaman wannan 10 minutes a oven inki ki dan gasa shi a medium heat in ma ba ki da oven zaki iya dan shafa butter ki a cikin frying pan eh sai ki na dan gasawa ga dan sama da kasa to kin ga dai shi ba shi da wahala gashi da sauki zaki amfani da shi karyawa ko sa wa yara makaranta su je da shi makaranta
to uwar gida a gida kin dai ji hadin da bakuwar mu a yau ta yi mana potato wraps inda wannan hadi dai na san ko batawa mai gida rai akai a gida dai aka mishi wannan hadin a matsayin abin da zai ci na karin kumallo to an riga an wuce wajen haka yake masu sauraron mu da fatan za ku gwada wannan wato nau'in abinci da muke ka muku a ko da yaushe saboda ki burge mai gida ko kuma ki burge mutanen gida a gida ba lallai ma sai mai gida za a yi mai wannan ba akwai ƴan uwa da abokan arziki da za su kawo ziyara inda kina buƙatar mai zaki karamin abu da zaki kawai saboda ki burge su to ga fatan an sanan bakuwar mu a yau ta ba mu da fatan za ku tara da mu a wato shirin mu gaba dan jin me kuma bakwar mu za ta sake kawo mana na nau'in kwalama iri-iri da muke gabatarwa da an yi aure ni da makaranta
ni da ke mun da shi kawana ta hada mu matar da nake son mu da mun yi aure ni da makaranta
ni da kai mun da shi
makaranta
kawana ta hada mu
makaranta
su iya magana suka ce laifin dadi karewa masu sauraron mu da fatan kun ilmantu kun nishadantu sannan kuma kun fadakantu da shirin namu na yau ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC
to madalla masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu Ruqayya Basha da kuma bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauki wato Fiona wa mai nan dudu da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
muryar Amurka yau ta cancance da yi bincike ta tsaro zance ba ruwan da yau da madalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba Shine it, man.